Daga murya Amurka a Washington DC.
To jama'a barkanku da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger da suka hada da Radio Amfani da Sarauniya da kuma Niya. A can kuma si kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Zahra Aminu Fage. Yau Talata, shirin yau da gobe zai leƙa Ghana tare da wakiliyar mu Hauwa Abdulkarim Young Pioneer. Sai a gyara zama, a kasance tare da shirin yau da gobe.
Madalla masu sauraron mu barkamu da wannan lokacin ni ta ku Hawawu Abdulkarim Young Pioneer ce zan ci gaba da gabatar da shirin yau da gobe daga nan birnin Accra kasar Ghana. Yau shirin yau da gobe ma zai fara da jin ra'ayoyin iyaye mata kan ɗawainiyar azumi. Sai mu tattauna da matasa akan abubuwan da ya kamata ma'aurata su yi a cikin wannan watan Ramadana. Sai muhimman ra'ayoyi mabambanta daga iyaye mata. Daga ƙarshe kuma mukaukar shirin ta kwalama. Amma kai sai mu fara da ra'ayoyin iyaye mata akan ɗawainiyar azumi.
Ni ce Hajiya Mamida kuma watan azumi muna aikin mu daidai, muna azumi kuma muna koko, muna finkaso, muna kosai. In dai kai niyan kai to Allah kuma zai kara maka lafiya kuma ya bi bayan ka. Kai aiki, kai azumin kuma kai aikin azumi. Don ladan mu muke nema. Kuma mace dai in ta ce ta yi aiki, ai aikin mu ne na mata. Muna koko, babban tukunya, muna kosai. Sai muna raba da jama'a kuma muna yin komai daidai, muna yi kuma mu samu sallar magarba kuma a daidai, muna sa wuta karfe 10:12 in mu yi sallar azhar mu sa wuta kan la'asar mun dama dan mun yi la'asar to sai mu zo so mu zubawa to amma alhamdulillah kuma ina sana'a, ina sadda zannuwa, ina sadda shadda, ina sadda lace, ina auna maiwa, ina auna wake, ina auna gumi, ina auna garin masara. Kowanne aka zo da asiri ina barin zon auna an sayar kuma zon ci gaba da aiki. To muna roƙon Allah ya ƙara mana lafiya mu ci gaba da yin haka.
Sunana Abubakar Fatima Zara. Wato da farko dai ina ma Allah godiya da ya nuna mana wannan wata. Kiwon lafiya na jiki a cikin watan Ramadana yana da muhimmanci sosai. Abincin da muke ci da sahur da iftar shine zai ba mu ƙarfin gwiwa iya rike azumi zuwa bacin shan ruwa. Kuma kamata mu ringa shan ruwa sosai, isasshen ruwa a cikin watan Ramadana. Kuma mu ringa samun lokacin hutu da kai ƙarin lokaci. To aka zalika kuma na biyun shine la'akari a wurin aiki. Za mu iya wannan sara ranaku kuma wannan zai iya faruwa tsakanin mu da abokan aikin mu a wurin aiki kuma muna sarrafa nauyin aiki like management kenan, manager aiki a wurin aiki da abokan aiki dai aka dai suna dan tallafa maka dai aka. To da amfani da in kana da lokacin break time ne ko wani abu aka kare lokaci zaka aika je kuma ka kare hutawa.
Kum ni ne naku Nafisa daga Bubuwash. Asuba na tashi na make sure na yi komai na gama. Da safe yi da wani miyan kuka na gama yi wanka yi shirye-shiryen wuce shago na daga gari. Nan je sai da kaya na to karfe 4 sai in tuka tuwo daga shago zo da shi gida. Zan ga gyaran yi abin da zan yi set table fine mamiji na kam ya zo karfe 6 komai yayi ready nayi wanka na gama ina jiran shi zo yi gudan baki mu duka mu yi gudan baki ya sa mini albarka ka gama bin duka kai in dai kai ni yayi kai ba wani damuwa cikin sai sa Allah taimaka mana.
Sunana Suhad mai lakabi Anti Azumi ni sai na ce hidiman da nayi cikin watan azumi gade nayi hidima sosai don ina ma shugaban su Lebanese nan suka fito Lebanon suka zo ita ina sai yakan kafa wannan tun 7:30 na fara hidima abincin da da yi kami a ce 6 yayin ya buga don su suna iftar da kaya daban-daban yanzu akan ga da nake magana da ki aikin da nake yi ba izi ba don mun salladan da ke cikin isa ba mu yadda ya wuce mu an ne ne da ka bi ka samu lada to shi ka yi hidima kwana bai tanyen mu watanga ko wai hana kwanan shi watan ibada ne wacce da wanci ke samu ko wai mallan kukan shi insha Allah mun ga biyan bukata
tare da bakin mu inda zamu tattauna da su akan abubuwan da ya kamata ma'aurata su yi a cikin wannan watan Ramadana.
Ya shahara Ramadan.
Ina tare da ajazan so tare kan ta gabatar min da kattalamu alaikum aja ya
sunan. Alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala. Eh sunana da Ture Taularuwa gidan sarkin Hausawa na Nima.
Sunana Muhammad Salis.
Kai kuma fa?
Suna na magaji Abubakar.
Menene ainihin abin da ya kamata namiji ya fara yi da an fara niyyar shiga Ramadana?
Abin da yafi namiji ya fara yi kamin lokacin Ramadana ya make sure ya yi preparation kayan abin da yake zai da shi aikin Ramadana shine kayan abinci. Don mafi yawanci da yawa kin san mu matan mu nan Ghana da shi dai muke korafi. Kin ga wani lokaci namiji na nan sai ban mamace nauyin komai a watan Ramadana. Shi yasa dole matan Ghana dole a ringa korafi kuma wannan yanzu duk duniya ne duk gaba daya. Kuma mu mata wani lokaci mu na matsalan fa don idan namiji zai yi cefa ne ya kawo a watan Ramadana abin da yafi mace ta tashi so ta yi aikin nan watan Ramadana da sauri to wallahi ba za ta yi ba har mijin yanzu zai su kawo tashi hankali a cikin watan azumi don yafi a ce kin tashi da wuri-wuri idan ya kawo kayan abinci ne inda yamma ne a ce karye hudu ma dukin gama aiki abinci kina marice in ya kawo kayan budan baki irin kayan aburbe kayayyaki dai na marmari dai na budan baki yafi a ce mace a ce karfe 5 dukin gama komi kin ajiye miji kan dining in kan table ne in kan tabarma dai kin dai shin fida dai kin ajiye mami gida in kuma da subahin ne do dai yanzu yaran matan mu ne yanzu gaskiya ba su tashi wayin nafilan dai don gaskiya bacci suke yi idan dai mace dai kin tashi karfe 5 dare kina kai ma Allah kuka ba zai kuma ki bacci ba to wannan lokacin yafi a ce kin tashi karfe 3 din ruwan zafi kin sa ma flat idan mijin kin bai shan shayi ne gaskiya akwai su mazan nan Ghana wallahi sakwara da kici tintintintim da asusu ba wani kuma namiji Allah ya shi mai son tuwon to kowa da irin nasu wani kuma bai son shayi ne
menene kai ma kace gani game da wannan
yanzu shi dai azumi wani nau'i ne na ibada kuma shi ibada ne wanda Allah ya kebance su a cikin shiga-shikan musulunci to idan watan azumi ya zo ana buƙatar duk wani musulmi ya kamata ya tanaji abun ibada ba a yin ibada sai da abinci shi abinci ya kamata idan azumi ya zo ya kamata duk wani magiranci ya nemi abincin da zai rika gudanarwa na wajen buɗa baki da wajen safur saboda shi ana son ka natsu kutun da ibada kake yi ka samu natsuwa su mata su kuma su tsaya su rika lura da abincin wajen buɗa baki da wajen safur to amma ana samun kuskure ta wajaje bangare guda biyu da su mazan masu kawowa da su kuma matan masu dafawa mutum zai iya kawo abun azumi har a kira sallama mace tana nan tana ba abin da take yi ba ma ta shirya kayan buɗa baki ba
to wannan ne matsalan da ake fuskanta zamu zo wannan bangaren kai kuma menene ganin
kusan dai abin da yake faruwa gaskiya majority kenan saboda yau mutum yana ga cewa duk abin da ya kamata yi na buɗa baki ya riga ya kammala kayan abinci kuma ya je aiki yana ganin cewa lokacin shan ruwa yayi yana so ya zo gida ya sha ruwa ya zo ya tarar da abincin nan bai ready ba sai ya zo za a fara bar a yi haka to gaskiya wannan abin yana kawo sabani irin wannan abin shi yasa abin da ya kama
kada kanka ka taba fuskantar wannan abin
eh gaskiya na taba fuskantar irin wannan matsala don kusan ana sama ka saboda yanzu wani lokacin azumin nan wannan phone yanzu ya zo ga abin da ya kamata sai a yi ta masan phone da sauransu wannan abin kuma yana dauke hankalin yawancin masu mata akan wannan shi yasa phone nan gaskiya ya kamata dan ajiye shi saboda lokacin ibada ne ya kamata yi wasu abubuwa yanzu a dan rage saboda kowa yana so ya abin da ya kamata ya samu lada saboda kowa yana so ya
wannan
watan azumi wanda a shekara su ɗaya yake zuwa
So kina magana kan batun tintin. Gara dai mu san tintin.
Shine safara ba?
Ana tashi asuba. Akwai namijin da ke so a ce an tashi asuba an dafa mai safara.
So sai kuwa akwai su da dama. Da ki ji da asuba in ana daka safara akwai su da dama. Nan gani dai akwai da.
Kina ganin wannan shike kawo matan ke kiyuya don tana ganin safaran nan cikin dare. A tashi karfe 2 ana famun daka safara. Safara kuma aikin shi na da dan wahala.
Aikin safara bai da wahala. Idan mace in kin sa kai in kin san kuma zama auren kin zo biyayya aure mai abiyayya aure ki taski wa mijinki abin da yake zaki faranta mai rai abinda mijinki fi so shi zaki mishi in tuwo zai ci ki tuka mai in sakwara zai ci ki tuka mai kamar ni haka miji na shayi yake sha bai damu da cin abinci haka mai nauyi da asuba ba amma mafi yawanci da yawa kin san matan haka ga murin aure wasu abubuwa wurin suna kowa na korafin abin da ke damun sa a gidan auren sa to dan kai ma kake jin wasu abubuwa da yawa sai dan ce wallahi ni miji da wallahi sakwara yake ci cikin wata azumi wani kuma yace wallahi ni miji na tuwo yake ci kamar yanzu ne da muke wurin bikin nace wallahi ni ka shayi ni nake sha domin ni ban damu da abinci mai nauyi ba watan ramadana kuma mafi yawanci yanzu ma ɗan matan mu wallahi social media fa social media suke kashe mu na faure don abin da fi mace ki mai da hankalinki kima mai gidanki wallahi ba ta yi ta dauki waya tana kan TikTok tana kan Facebook ana ma kira sallan ma mai shin ma tana nan zaune to idan kin tashi kin ibada ai dole ki mai da hankali ki kan abin da kike dafa mai gidanki
haka ne
to she yasa yanzu abinda mafi yawanci da yawa ke sa aure ke mutuwa shike ka babban matsala bisa kan aurayyar mu gaskiya shi TikTok
menene ainihin hakkin mace kan namiji ko kuma hakkin namiji kan mace wurin tashi dafa abinci kamar yadda bawa Allah nan yayi magana yake cewa mafi da dama sai ka yi wahala da safe kai aiki ka kawo ko kai cefa ne ka zo ka ajiye amma sai ka zo gida kai suke matan ka na ban masa waya
to gaskiya maganar shi ibada lokacin Ramadana shi gaba ɗaya watan Ramadana shi aiki ne na lada daga matan har namijin idan ka ciyar da mai azumi mutum daya Allah zai baka ladan mai azumi haka da wanda ya dafa kamar mata da suke wasa da wajen dafa abinci suna wasa ba sa dafawa wani lokacin ma sai kaga ana fita ana zuwa su abinci da sun san ladan da yake cikin ciyar da mai azumi da kowa ya dada ya dage yana yi ma kowa ya kokarin ya ga mutun ya ciyar da shi balle mai gidanki ma ya kawo abincin ma ba ai ba wani ma ya fushi ya je waje yana siya
ban ka sinu fashin ka ba idan mace ta san irin ladan da za ta samu cikin dafa abinci da ba mijinta kade ba hatta waje za ta dafa ta kaiwa mijinta kuma wato lada ne kan lada ko ba haka kake nufi ba
lada ne kan lada gaskiya ne to amma sai ka ga wasa da matsa-matsan waya yayi yawa ba iya ciyar da mutum ma ka kawo abincin ma ba ai ba idan kika lura da kyau da jama'a kowa lokacin yin sarakar sa kenan wannan suka san darajar watan Ramadana za ga masu arziki suna fitar da kudade suna yin abinci abin da ya shafi nau'in kayan buda baki da kayan safuru wani ya auni shinkafa wani gero wani su kosai dai duk abin da ya dace dai nau'in abinci har watan azumi saboda girmama wannan wata na Ramadana to amma kaga kana tare da mace ma kai wanda za ta yi ma ka cika da kai da ita ma ya gagara balle ta ba wani ma to wannan matsala ne sosai
har ila yau ina son ka bani kalubale da maza ke fuskanta cikin wannan watan
kalubalen da shine dai maganar da muka yi a baya saboda yau ya kamata mace da take zaman aure da san shi aure ibada ne kuma yau duk abin da ta yi lada za ta samu su ya kamata yi zaman ibada ta zo ta yi miji biyayyan aure duk abin da ta san cewa mijinta yana so ta yi wani abin ma ba sai ya ce ayi ba in dai ta san cewa in ta yi wannan abin zai faranta mai rai to kawai ta yi shi saboda ta samu lada da biyayyan aure
ba ku ganin cikin watan azumi mace ga ƴaƴa ga gyaran gida ga zuwan makarantar yara ga dafa abinci namiji bai kamata ya taimaka wa mace a wannan lokacin ba
eh da kyau namiji ya tashi ya taimaka wa mata shi a watan Ramadana ko ba watan Ramadana ba yana da kyau wani lokaci namiji ya taya mace wasu abubuwa ga gida don za ta tashi ya yuya ya taimaka mata ko ga wankan yara tun da yake sun je watakila za su je makaranta to abin da ya saura sai ta sa hankali ta kuma so ta yi wannan namijin kuma ba za ki samu don ba kowane mazan da ake samu 100% ba gaskiya
daidai da wanda Allah ya baki
sheki da wanda Allah ya baki shi zaki to idan kika kula kamar namiji na ba mai taimako na bane sai ki tashi da wuri-wuri ki komi ki da sauri mamakon kika kare safur din da ki yi sallah ki koma ki kwanta a'a ci gaba da aikin gidanki idan kika kare sai ki koma sai ki dan kwanta ko na minti 30 ne tunda yara sun je makaranta lokacin to ke ma kin samu sarari
to ba da shawaran ki ga matan da mazan gaba ɗaya kafin mutum malam
ni shawaran da zan kawo tsakanin mata da maza gaskiya mata idan aka kawo na kayan ramadana don ya rasulullahi ko ba wata azumi ba mu yi biyayya a gidan mazajen mu don ni gaskiya ni inna alfari wallahi in ga mace tana dafa abinci gidanta da in da gabijin ki waje ya sai abinci wallahi ina ganki Allah ban mutunta ki don ni dai ina fari an ga na dafa abinci na ganki irin kin bise din nan cikin gida kina ta gumi ki ja wannan napkin ki goya hannu ki ja wannan to kai kuma mai gida kuma zan baka nawa shawara saboda Allah mai gida maza ku dinga taimaka ma mata
shawaran ka kai ma akan wannan lamarin
to shawara na akan wannan watan wannan shawarwari da muka kawo kan azumi to shine dai gaskiya ni dai abin da nake kyautatawa zato akai mata su rika kokari idan an ka musu suna kokarin yi saboda ladan da yake cikin watan ramadana su fa mazan su yi kokari suna bayarwa amma gaskiya akwai abin da yake faruwa kar mu karganin laifin matan gaba daya wani namijin fa baya bayarwa ne wani kuma in ya bayar mace ce ba ta yi tuni abin da nake so shawara ne duk wani ana kudayin lada ne dan a girmama wannan watan dan annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wani ya ce da mai azumi za a bashi ladan mai azumi idan ke ma kike kokari ba sai lalle mai gidanki ya bada duk abin da ake bukata ba in kina da shi ke ma ki bada taimakawa da arzikinki wannan za ku ci da masu azumi ba ma da ke da mijinki ba da wani ma makocinku da mai bukata da ƴaƴanku Allah zai baki ladan mai azumi to ya kamata namiji saboda albarkacin wannan wata na Ramadana saboda aiki yana ma mata yawa cikin watan azumi gaskiya wani za a kalar abinci ya kai guda 5-4 kuma duk ana so bakwai ma duk ana yi to ya kamata kai mai gida in kana zaune a gida tunda ba wani abu kake yi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana taya matan shi aikin gida yana raka su zuwa cefane to kai ma sai kai koyi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kai ma ka tashi ka taya ta ba laifi bane kuma ba girman kai bane in tana wani aikin kai ma ka mu wani aikin in abincin ne ma kai ma zaka iya kai ma ka yi dukkan duku ayi gaba daya saboda wannan wata dan a yi shi lafiya a gama lafiya ni dai shawarori na kenan akan maza dan Allah ba kai ka zauna kai kana ta kallon fim ba kana matsa-matsan waya kuma kana fushi ba a gama abinci da wuri ba gashi an kurin kiran sallah kana ta fushi wannan ba shi ne ba tashi kai ma ka taya matarka ku shiga kitchen ku haɗu ku yi abin da ya dace dan kai ma ka samu albarkacin wannan wata na Ramadana
shawaran ka na karshe da zaka bada
cikin to ni shawara na anan shine kamar yanda maza wasu tunanin su yana ba su kama an ce aljannan mace yana ƙarƙashin mijin kafan mijinta aure mace ta manta zo bauta ne to wani namijin akwai mazan da yawa suna ganin cewa ai kawai ke kin zo bauta ne shi yasa kawai
tunda kin aure an ce aljannan kina ƙarƙashin kafan mijinki ke da kin shigo kawai ke ai bauta kawai
kika zo yi kuma yau kowa yana da hakki akan kowa yanda idan bata kyautata mata ba in bata kyautata ma ba Allah zai fushi da ita kai ma haka in baka kyautata mata ba Allah zai yin fushi da kai kuma yau muna zaune a kaman irin gidan haya haka wani yana ga kaman yanzu a ce shi a ce yana yau matan shi ko wanki wani yana ganin za a ga kaman matan shi ma ta asirce shi kuma na bukakka damu da wannan kai dai kai dan Allah kawai Allah da kai dan shi shi ya san dan shi kai kuma shi ya san ta hanyar da zai yi ma amma in muka ci za mu dinka hangin irin waɗannan abubuwan to abin da ya kamata mu dinka wa matan wallahi ba ci za mu yi musu ba saboda me muna gudun kada a ce ai ta asirce shi ta mai magani har wanki yake mata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana taya matan sa aikin cikin gida kuma mu musulmai ne muna koyi da shi ne saboda ka in kai wannan kaman ka dabbaka sunnan annabi ne sallallahu alaihi wasallam shi yasa shawara na manzon Allah mu mun rinka taimaka musu game da aikin gida da sauran su su ma su dan samu saukin wasu abubuwa
kuma matan da Allah ya rage kallon film da matsa-matsan waya Allah ya sa mu Ramadana lafiya albarkan da yake cikin sa Allah ya damu da shi duk wani mutane da Allah yake yantawa a cikin wa Allah ya yanta da mu
washi akwai wani abu da ke ci miki tuwo a kwarya ko kuma kike son jan hankalin jama'a kai ko kuma wani abu ne da ke damun ki yake bukatar a wayar da kan al'umma tambaya kenan da muka yi wa iyaye mata
ga dai irin jawaban da suka ba mu.
Suna na Husainatu Yakub, don muna ga mazaje da yawan da matansu sun yi nesi ma, amma da aka zo aka aure, suka aure matan sun aje sun ce kasu fita su yi aiki suna zama. Kowane lokaci haka nake tambayan kaina kaman mace ta je school a bata kudi ta yi course ta gane kaman yar wanda ni da tare muka zama gida da ta kare har ta yi hiking dan ta save hospital da yawa sannan aka zo aka yi mata
aure.
Amma yanzu akan ga tana
ta ya bari ta zauna
tana zaune da yasa mazajin Allah sa su gane matan nan mun yi wani abu haka nan su ba mu dama muna fita muna yin saboda wuce amfani.
Suna na Hafsa, abin da zan fadi game da shine kan batun yanda wasu mu ke alheri waje sai su bar yan gidan nan, wallahi ayakuma ta duba kan wannan abu yana faruwa sosai. Ka ga me shi na family ne yana tare da shi, yana da arziki, yana gajiya amma ba tanka shi ba taimakawa, amma sai ana yin waje saboda fans, sai saboda
idon mutane,
saboda idon mutane a taiye ana shi ana post kuma sai me shi kuma na duba yana bata mai rai, sai sa wannan abu ya kamata a duba kan wannan.
Suna na Aisha Musa, tarbiyyar yara da yana za ka yi mata su girmama iyayen su saboda albarkar daga wajen daga Allah sai iyaye. Dole ya kamata wani halayen da aka yi magana bisa kanshi da muke yi ya kamata mu gyara halayen nan.
Mu matasan
balle matasan yanzu da muke tashiwa, shi yasa mu yi hankuri da su tunda iyayen mu ne tare mu su yi hankuri da mu, ya kamata mu yi hankuri da halayen su. To tarbiyyar yara da taimakon mutane kana da shi ya kamata ka taimaka ma wanda ke kusa da kai, wani yana da shi sai ya je nisa saboda mutanen duniya su ganye na yi alake dan wanka na ne yana bukata baka taimaka mishi ba.
Suna na Safratu Harun, a kula da hakkin iyaye shi salla dai saukaka muna muyi da yaran yanzu yanda ba su jin magana da kula da marayu da na kusanci mai masu kusa
makama na kusa
na kusa da mu da sauransu muyi kuma ba mu da shi kuma muyi maganan kirki magana mai kyau duka wai sadaka ne salla dai samu ya kara mu na imani.
Suna na Rainat Abdul Gani, kuma Voice of America Allah ya kiyaye ku duka ma'aikata wurin duka Allah ya kiyaye ku, Allah ya kai mu sabon shekaru da yawa. Nagode alhamdulillah.
Ya cika ga malumma mata irin tafsiri haka a duniya, kina gani za su taimaka?
Suna taimakawa sosai wallahi, da ana bari kowane kaman mace duka su samu
da ilimi
da suke da ilimi su ita voice out domin sun gashi sa ya kamata a ba mata da ya kamata a ba mu kaman a da ba mu dama mu ma mu yi wallahi.
Suna na Ramatu Mamma Ahisani na da Rahama mai kayan kamshi, kamar yadda zamu tarbiyyatar da yaran mu na biyu akan yanda uwa da zai zauna da
uwarshi
tarbiyya kaman tsakanin sarakuwa. In ka girmama mahaifiyanka dole ne mataka ta girmama mahaifiyanka, amma yau zongonin mu abin da ke faruwa ne sam dasa in matan suka zo gidan aure sai ga suna raina iyayen su. In ka girmama mahaifiyarka dole ne
matanka
ta girmama mahaifiyarka. Tarbiyyatar da yaran mu yanda za su girmama mu har su tashi, wai duk namiji da ke ga bai girmama mahaifiyan shi to bayan da za ya girmama matan shi.
Suna na Sayyida, kaman marayu mu duba su inda ko aka baka maraya kai ka duba shi da kyau da uwayenka ka kula da su da maluma ba su da yawa. Muna roƙon Allah Allah ya sa mu samu dewa mata da suna wazi yana da kyau. Mun samu amfani sosai.
Da wannan shirin za mu shiga madafa inda muke kawo muku girke-girke mu wato kwalama.
Barkacin Hajiya, barkanmu da Ramadana.
Barka ka dai Hajiya Hawa, Allah ya maimaita mana, Allah ya sa mu dace da wannan wata.
Amin summa amin.
Sai mu ce kamar yanda kika doko kika ce kwalama, wata ne na kwalama domin mutum yana azumi sai kiga shi yana muradin wasu ababa daban-daban ya ci, amma sai mu kula irin abin da za mu ci kai ya ja mana cuta a cikin rayuwarmu. Abincinmu na gargajiya da muke sha yawanci akwai koko daban-daban da ake yi. Akwai kokon maiwa, akwai kokon dawa, akwai kokon gero, akwai kokon acha da ake yi, akwai kokon
masara,
sannan akwai gasunan dai daban-daban da koko da ake yi. To sai mu duba kaman shi kokon maiwa ko na dawa ko na gero. Uwar gida idan je kin samu geronki ko da kwano daya ne kika so, kiyi kokari ki baka ce wasun kuma ba su baka cewa suna jikawa ne haka to da zaran daje a nika lokacin ake regewa saboda ana samun sakuwa a ciki amma in kin baka ce da farko kika cire dattin ciki kika cire sakuwan kika yadi kika sa cikin ruwa kashe gari in za je nika miki ki sake regewa domin sakuwa na ciki saboda inda ake aikin wani lokacin ana samun sakuwa cikin gero ko dawa duka ana samu shi yasa lokacin da kika rege lokacin da kike ga dattin da ke ciki to sheki dan sani ki samu citanki ki samu kanan farinki ki samu barkononki to kin ba dai wasu wai kaka sa da yawa saboda yana sa daci amma kin yake sa dan kin banki tunda kwano daya ne ko da kwaya biyu kanan fari dai iya adadi kai kuma yayyawa saboda ciwon ciki zafi da citta da shi barkono kadan sai ki kai a markada miki to idan an je an markada miki aka dawo wasu suna markadin da ruwa wasu kuma mu ka san mu gane nan ana yayi shigari ne to idan an kawo sai ki sa ruwa ki dama shi idan kin dama kina da abin tatanki wasu na amfani da farin dan kwali sun riga sun yi shi wani na yin shi kaman buhu wani kuma ana daurewa cikin jikin kwano an daure sai a diba shi wannan
wanda kika dama
wanda kika dama da ruwan kina zubawa kai kina tacewa kina zubawa kina tacewa kina matsewa shi kiga kullun shi ya koma cikin shi abinda kika daurin a ciki kike tacewa to shi da wannan aiki gaskiya yana cin ruwa sosai tata to idan kika tace sai ki aji to kika ajiye can kin ga ruwa ya zo bisa sheki yade wannan ruwan ki zuba kina yadewa har adadin wanda kike so sheki samu dan wurin da zaki saya shi ki aji to kaman misalin baki da fridge ko wani abu in kin sa cikin bokacin ki ne mai kyau haka kaman fari kin rufe to ko yaushe ya kamata kullun kina sake masa ruwan kada wani lokacin ya bata sai kiga fuskan kullun ya canza yayi wani iri ba sha'awa wasu suna saban shi kwana biyu har yayi koriya fuskan kinga bai dace ba to idan zaki kokon
to ya kamata a same shi da haske
in zaki kokon shi sai ki dora ruwan zafi a wuta ki dora ruwa a wuta cikin tukunya to wasu suna diban ruwan sami da ke kan kullun sai su dan talfa cikin ruwan da suka dora a wuta
ruwan
zafin wasu kuma ba haka suke a lokacin da zasu dama kullun suke dan diba ruwan samin suke hadawa da shi sai su to sheki dibi da iya adadin da kike son kokon da zaki in kin diba in cikin kwano ne sheki dan diba kadan ki ajiye shi gefe dayan sai ki dama shi in kika dama dayan kuma kin yake dan yi shi ruwa kadan da yake aji to ruwan ya tafasa ruwan da kika dora a wutan sheki dibo ki na zubawa cikin shi kullun kina motsawa kina zubawa kina motsawa har kiga kaurin yanda kike so kada ki bari yayi kauri da yawa
kuma yayi
ruwa da yawa to idan kika yi haka can sai ki dibo shi danyen sheki zuba kai shi ma ki dama sheki ga kokon ki yayi dadi yayi ban sha'awa wasun kuma suna yin shi gaba daya ne ba su sa danya
to idan kin yi kullun ki zake ki rage kullun ki aje wani gefe ko ba haka ba sai bayan kin zuba ruwan zafin cikin wannan kullun
haka nan ne
kika dama kika ce ki dauko wannan kullun gefe ki kuma zuba sai bari yayi dadi
sai yayi bari yayi dadi wasun kuma basu son ruwan tsamin kin gane suna iya su sun fi son tatan farko su sha shi shi ma kina sha sai kiga kaman wani madara ne haka kake sha amma ni kaman ni haka nafi son koko yana da dan tsami kadan kana sha shi ma yana da kyau kin ga kaman ruwan tsamin nan na koko wasu kuma suna iya su diba wannan ruwan su ajiye can su sha wasu suna sha sugar wasu ba su wai yana fidda fever a jikin mutum
shi ruwan yami
ruwan tsamin yana da kyau in kana sha shi ma yana taimakawa har shi ruwan tsamin nan kuma gudagudan yana taimaka mana a ban dakin mu wajen wanka wurin wankan ka na da zami ka zo ka zuba yana kore wani da ci da abubuwa shi ma yana da kyau shi yasa kin ga idan kika samu wannan koko saboda shi gero ko dawa magani ne sosai ina ji an fi so ma masu irin diabetes da abubuwa suna amfani da shi wasu kuma na iya shi gero idan suka sai suna hadawa da masara aje a nika shi kuma a yi koko da shi shi yasa yanda ake koko kenan
duka nan muka kawo karshen shirin mu na yau da gobe ni da na gabatar ni ce ta ko ha
Hawawu Abdulkarim Yonkwaniya daga nan birnin Accra kasar Ghana nake cewa ku kasance da shirin yau da gobe daga muryar Amurka a kodayaushe.
Masu sauraron mu a nan muka ka karshen shirin namu na yau a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma kiliyar mu Hawwa Abdulkarim Yonkwaniya da dukkanin bakin namu na yau da wadda ta daidaita mana sauti wato Julie Discretion da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku huta lafiya.